daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma stashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
To jama'a, a kowace ranar Talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. Zamu magana ne akan hada kishiyoyi gida daya.
Masu sauraron mu, muna tafa da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau, wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki domin tattaunawa akan wannan batu.
Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Tare da bacin lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakilin sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana.
Ni sauraron barkanmu da sake saduwa a cikin zauren mu na yau da gobe. A zauren da muke tattauna al'amuran da suka shafi rayuwar mu na yau da kullum. Bangaren mu na zamantakewa, a yau zamu yi magana ne akan haduwar mata a gida daya, wato hada mata ko in ce kishiyoyi. Shin me amfanin sa kuma me illolin sa? Kuma menene dalilan da yasa mazan suke hada mata a halin yanzu, duba da yanda matan suke da zafin kishi ko nuna kiyayyar su a fili? A cikin zauren namu a yau muna tare ne da malama Hawwa'u Yaqub, malama Khadija Abdullahi, malam Awwal Muddibo da kuma comrade Unuhu Umar, waɗanda za su tattauna akan wannan maudu'i namu. Malamai, barka da zuwa. To zan fara da matan kasancewar su ake hadawa a cikin gida. Malama Hawwa'u, idan aka ce haɗin mata a cikin gida, an haɗa kishiyoyi waɗanda suke auren mutum guda, shin kina ganin akwai amfanin yin haka? Kuma waɗansu abubuwa ma suke iya janyowa in an haɗa?
To jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wato a gaskiya maganar haɗin mata wuri guda, kafin mu kai ga ko akwai amfanin shi ko ba amfanin shi, a shari'ance ma mata ba a haɗa su gida ɗaya sai da yarda su. A shari'a, a musulunci, ba a haɗa mata wuri guda sai da amincewar su. Idan ba su amince ba ma ba a haɗa su. Kenan, tun daga nan ma ake samun waɗansu matsalolin tun daga farkon mahaɗar.
Wato an tilasta haɗawa.
Yaƙina, ita waccan uwar gida tana zaune da ƴaƴanta, tana tunanin to yanzu za a kawo wata ma, in kika duba inda matsalolin za su fara, wata ma kila ɗakinta da take amfani da shi na yaranta, za a ce yaran nan za su tashi su dawo inda take.
A haɗa a ma'amala.
A ce wancan ɗakin yaran shi za a dan yi expanding wani abu can gefe.
Za a dan buɗe a gyara.
Ta amarya. Kin ga tun kafin amaryar ta zo, an fara susa mata zuciyarta. Kila ƴaƴanta ana ganin suna da ɗaki, suna da can, kuma an dawo mata da su. Alhali a shari'ance ma ƴaƴa akwai shekarun da idan suka kai, haramun ne a bar su su ringa kwanciya tare. Raba wuraren kwanan su ake yi. Saboda haka kin ga tun daga nan ake fara ɗauko wasu sosuwan damuwa da matsaloli. Tana zuwa, ƴaƴan uwar gida suna ganin ai ita wannan zuwan ta ne ta takura su, daga ɗakin su can cikin walwala da zaman lafiya. Ita ma uwa tana ganin tana zaune lafiya da ƴaƴanta.
Ta baje.
Yawwa, kin gane? To idan ko tana da ra'ayi kuma ita ta yarda tana so, to tana iya ba da naka ɗakin ma ɗaya kila ta takura, misali. to amma kina ba a nemi shawarar ta ba ba ra'ayinta aka zo aka yi mata wannan hawan kawara aka takura mata kin ga an fara samun matsala ma tun daga wannan gurin sabanin da a ce ya shirya ma amarya nan za a mata za a kawo mata wata an mata dan kyautatawa ko a al'adance ma ana cewa an yi kayan fada kishi ya an yi waye wasu kiga an mata gini ne kin an yi waye su da kansu yan uwanta da abokan arziki za a ce a'a wani fa Allah ya halatta mai auren nan kuma iya kyautatawa ya kyautata niki saboda haka ki hakuri ki musu fatan alkhairi Allah ya sa abokan arziki
ai tunda ya kawo kayan dannan girji
yawa ai ya miki kaza da kaza amma za ta ce wani yunkuri sai ki ga yan uwa da waye an danne ta ko ma ta za a ce baki da
ai ya riga danne
saboda ai ba ke ki ba Allah ne ya ce umarnin Allah ya bi kuma kyautatawa ya kiyaye hakinki ni ne naki na damuwa ita ma ta amarya an kai ta a sake tana jin kanta
ma ta mata ba haka
kafin da mijin zai zo kokolwarta tana ƙara mata sacin kan ya zo da me zan tarbe shi da kyautatawa so kin ga ana cewa wai kazanta da baka gani ba tsafta ce ko ma ne aka yi da waye a can bata gani ba ina ga kaman hakan zai ƙara zaman lafiya akan hadawan sabanin da tana nan kila yau ta fito da wata kalar shiga da kila da uwar gidan ba ta iya yi saboda yara sun taso da waye eh ana ganin au baban mu ake ma wannan ai kaza da kaza sai kiga dan
rene
ne yi da wasu abubuwa kuma sane ma su ƙara shiga ciki
to malama Hawwa'u ta buge ko ina a ta maganan cewa ga fa halin da ake shiga idan an hada matar washin ko maza wani tunani ne yake sawa namiji ya ce bare hada iyalin saboda da
assalamu alaikum jama'a wa alaikum assalam wa rahmatullahi farko dai shi dama gaskiya fi sabilillahi zamantakewar aure an yi shi ne tsakanin mace da namiji amma Allah ya fifita namiji akan mace amma kuma zahirin gaske san zuciya yake sa ya dawo ya kaskanta shi namiji din ba
to
zahirin gaske san zuciya yana sa ya dawo ya kaskanta da yawan maza a yanzu muna yin aure sama da mace daya ba mu kai wannan haƙƙin da Allah ya ce mu kai ba
wato ba a sauke na farko ba an karo
wani ma kawai kin fusa tashi ne a dan wani karamin lokaci zaki dana cewa ba ni cikewa haka ba zaki gaskiya kaga tun farko dama wacce zai kawo mata sunan da kenan
to wato ba dan sunan haka yake yake aka kawo
zaki gaskiya ni baran su keke ba amma zaki gaskiya
wato zai kawo da zai takura
mata to kaga tun da farko dama kuma tun a waje dama zaka dace ashe wacce za mu yi kishiya ashe wacce za mu yi kishiya saboda su ma ɗan gani da ido wato ba su ana bai cancanci a cewa ne zai yi aure ba ga damuwoyin da suke damun su amma shi ta aure yake sai ka ji ana ta zuwa mata jaje tun kan akai tambaya amma kuma duk da haka za ka ga uwar wancan ɗan da za a kawo za su kunnan uwar shi mu su Allah suke a zo su su bai kun yanzu su huta to ba su huta ba domin da karamar bazawara kwara babbar buduwa
haka ba
kalmar Bahaushe sannan maganar malama na hada su gida daya ko raba musu gida daya wannan gaskiya ne tsakani da Allah gaskiya ne akwai yanda adalci ya baka a daki a gida daya za ku zauna lafiya akwai kuma yanda rashin adalci zai haifar maka idan tana waccan ango tana waccan ango sai sun duna sun fada to ashe kaga lalacewar ta samu ne daga namiji
to
domin farko shine ya gina
so kafin mu kawo maganar lalacewar me yake sawa me yake kawo wannan kudayin barku hada iyalin buri da
dalili na farko ne dama shine al'ada ce ma kasan nan ce mai da yawa waɗanda za su kamar yadda malama a yanzu ta yi magana a kayan addini ya yadda a nemi amincewar su hada su to da wani zai ji furucin ta a gidan rediyo zai ɗauke ta ma da wani matsayi ne saboda shi haka ya gina ne a garin su
wato sai ya ga ya taso ya ga shi al'adance
bai dauka
ba sai akwai hurumin da mace take da
damar ya bayo mace damar ka nemi shawarin ta wajen neman aure kari na biyu kuma kan nemi shawarar ta yaya za ku yi rayuwa da wacce mata din ta zuta ba kuma wallahi addini ya ba ya mata wannan da yawan abubuwan da Allah ubangiji ya ba ya mata aka kwashi aka tona kasa aka binne shi
to wato an koyi
eh zahirin gaske duk wanda yace ni ban ni da kudin da zan iya kama dakin haya to a can gurin ya tsallake dokar da Allah daura masa cewar na farko iya da sha'awa zai yi adalci iya da wadatar da a cikin mudin sa duhun sa in yi cire mudu biyu ba zai tunanin nan gurin zan cewa kaga ashe nan gurin dama Allah ya maka maganar wadata wajen karin aure idan har baka da wadata wallahi Allah zai daura maka karin aure ba saboda ita mace idan ka zo da ita guda daya to sai dai ba zan tana ba wata nan zan guda biyu ita ma wata mutum da haihuwa ba sai ka ga kana da ƴaƴa 15 kai kanka baka iya ci da kanka to waɗancan yaran da ka haifa ka haifar mu duniya fitina ne ba irin su ne ƴaƴan da ake cewa manzon Allah zai yi alfahari da ƴaƴan mu a ran da kiyama ta tsaya ba saboda tarbiyya annabi yake so tarbiyyar kuma tana kuma mace ba ta iya ba da tarbiyya sai an ba ta kulawa
malam comrade Nuhu a iya dalilan da kuke badawa wa'anne ne kake ganin su ne dalilai kwakwara wa'anda maza suke hada matan su a gida daya su kishi
alhamdulillahi jama'a assalamu alaikum maza suna hada mata a gida daya ne saboda dalilai da yawa wadanda dalilan nan ina iya cewa fa'idan su yafi rashin fa'idu to su yawa da farko dai idan kana da mata biyu a gida daya to gaskiya kaman kana tafiyar da gida daya ne idan kana da mata biyu a gidaje biyu to kaman kana tafiyar da gidaje biyu ne kuma wannan zai shafi tattalin arzikin ka za a dora tukwane biyu a gida biyu amma idan su biyu suna gida daya ne tukunya daya za a dora
ba lalle bane
ya danganta da yadda ka tarbiyyantar da su domin misali kana da mata daya da yaya biyar sai ka je ka auro ta mata to a yadda kuke mata kun san cewa abincin da za a dafa mata ɗaya da yaya biyar din nan da kai to wannan ta shigo ko ba ƙara ko tarfi ba abincin nan zai ishe ku dukanku wannan kenan sa'annan dangane da maganar tattalin arziki so da yawa duk wanda kika ji an ce yana kuntace to kin san cewa dama garin ne ya kuntata shi idan Allah ya yi nufin mutum ba mai arziki bane ba mai yalwa bane ba zai iya kama wannan tana nan wannan tana nan ba to babu yadda zai yi sai dai ya hada su rida wasu suna hada mata saboda babu abun raba su wasu a wajen da gida ɗaya suke ma ana ma wannan kamar da muka taso ko a da zaka ga a gida ɗaya ne amma gidajen da suke da hali zaka ga an ce sa san wance
wato ana dai dan killacewa
ana killacewa amma in ka je gidan da ka tabbatar da cewa ba masu hali bane zaka ga su mu hada falo ne wani ma zaka ga ga daki ne ga dakin wannan wata ma cike da falo ne aka hade ya zama to dakin wani duka takuruwa rashin hali ne wanda kuma yake da hali ya wuce maganar sasa da sasa zaka ga gida tagwayen gida ne ko uku ne ma ko hudu a ce ai wannan gidan wance ne duka matan wane ne wanda ya kai ya kawo ma zaka ga yana da gida a Abuja matar shi na Abuja yana da gida a Kano matar shi na Kano yana da gida a Lagos matar shi na Lagos so duk wanda kika ga takura rashin hali ne sannan babban fa'ida shine ta wajen tarbiyyan yaya su taso tare a matsayin uwa ɗaya uba ɗaya babu rarrabuwan kawuna a yayin da yara suke a cikin mata a cikin gida to ko matan ba su da lokacin yin hirar shedana ma da wasu maganganun shedana da zai nuna cewa suna da niyyar farraka maka yara amma idan ya zamanto waccan tana gidanta waccan tana gidanta ko magana ne ta kira baban yara bai dauka ba za ta fara korafi kun ga baban ku ba kaza sai ta dinga yin wani ai yayi mai wadance ɗan uwan ku kaza ku biye muku kaza ba baya dawowa nan ranan da yake nan wajen ne sai ya ga daman dawowa amma idan yana can karfe 8 ya shiga nan sai karfe 12 zai
shiga yayan za ta yi ta magana
da yayan za ta yi ta magana kuma wannan tana cusa musu wasu akidu ne
ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe zamu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar
to amma bari mu koma ga mata wanda su ne abin ya fi shafa ku daga waje kuke ganin me ke faruwa su suke shi cikin arkabun malama Khadija wa is abuwa zaki iya tunawa a game da haɗin mace fiyar daya a cikin gida wato kishoyi
assalamu alaikum wa rahmatullah so abinda yake kawo matsaloli idan aka hada mata gida daya a da ni ban sani ba gaskiya saboda ni ina kwaɗayin in ga mu biyu a wurin mijina to haka ni kuma ra'ayina yake bayan mai gidana ya rasu nayi wani aure sai nake ce mai ya haɗa ni gida ɗaya da kishiyata saboda yaran mu su haɗa kai ko inda na yi tafiya zan bar mata yarana ita ma in ta yi tafiya za ta bar min nata yaran saboda za mu ringa lura da juna za su saba kansu zai haɗu abin da ya kamata kenan saboda ni taso wanda muka yi a gida mun tashi mun ga in wannan ta yi tafiya duka yaran ba ka ma san waye mamanka ba a gidan wa'innan suna ɗakin wannan duka a tare ake gabaki ɗaya sai bayan da aka haɗa abu na zo na ga akasin haka
wato wani lokaci aka samu matsala?
Matsala babba ma, saboda ni a yanzu nake ce mai ko da yayi aure ni ba zan sake zama da mata gida ɗaya ba, ya mata gidanta daban ya min na daban. Saboda a samu zaman lafiya.
To kaman da wa'ansu irin kalubale da wa'ansu irin kalubale mata suke fuskanta idan aka haɗa su wuri ɗaya?
Kamun balan kin san shedan yana shiga zukatan mata da wuri, saboda za ka dinga ganin kaman cewa ana fifita ki fiye da ita, kuma alhakin ba haka bane. Ita da kanta ta sani komai tare za ku yi da ita, ai komai in ma zai fita za ku tara nan kofin ku taro shi ayi wasa da komai. Amma tana fita waje, kawaye ne za su zuga ta da ƴan uwanta, misali ke wawuya ce za ki yadda ka za ka zama mijinki ya aure, har ki zauna kina hira da amaryanki a gida, ai bai kamata haka ba. Ita kuma daga nan abinda aka gaya mata nan sai ta dawo cikin gidan ta zo ta aikata shi a aikace a zahiri. To kin ga zahiri ya shigo cikin wannan abun, abubuwan sai dai Allah ya kawo mana sauki.
Malama Hawwa'u, a matsayin ki da mace, ko bai fara da ke ba ya fara da wa'ansu da kike ji, kullum ana cikin rigingimu ne na ma'aurata, mata biyu, mata uku ko hudu, za ki ga kowa dai akwai yanda ake yi a zauna, kusan kaman kullum cikin yaƙi ake, ko na kwakwalwa ko na baki. Kawai wani lokaci har ana aika aiki da makami wurin ganin cewa wai an takurawa wacce ta shigo ko wacce take nan, dan dai ka a zauna lafiya. Wa'ansu irin kalubale kike ganin akan fuskanta? Kuma kamar yadda malama Khadija take faɗa, abin yakan kawo akwai rauni ne na wurin mijin, shi yasa in dai har aka haɗa ake samun matsala, maybe in dan da misali an samu jajirtaccen miji za a iya zaman lafiya din?
To a gaskiya shi wannan matsalar kamar yadda malamai suka kawo cewa haɗawan yakan sa zumunci, tabbas iyayenmu da kakanninmu da yake sun zama mutane ne na daban, wanda zaki iske yanzu akwai ilimin. Muna da ilimin sosai, mun fahimce shi, mun karance shi ne nene, amma aikin ne babu, yaya ne babu, matsalolin a wurinmu suke. Su kuma za ki ga uwar gida amarya ta zo tana girmama uwar gidanta sau da kafa, ita ma uwar gida ta ɗauki wannan amarya kamar yatta. A ce amana, ke akwai iyayen da idan aka kawo musu amarya hada ta suke yi da ƴaƴansu a tura su makaranta, saboda ta ɗauke su karama ce kamar ƴaƴanta. To yanzu wani zamani ne Allah ya kawo mu da matan aka zama wani iri sai a hankali, ko yanzu da a ce an yi da yaddar su kuma za su ɗauko koyi da tarbiyya irin ta iyayenmu magabata, ai haɗawan ya fi rashin haɗawan. Domin tunda amincewar su ce shari'a take so, sai ku amince don alkhairin abin. Domin da kamar yadda wannan ta kawo misali cewa idan ba ta nan za ta bar ma ƴar uwarta ƴaƴanta, kin ga za su amfana. In kin yi tafiya baki da fargaba, kin bar su da ƴan uwansu, kuma za su taso su shaƙu su yi zumunci fiye da waɗanda suke rarrabe. Domin ko gida ɗaya aka zauna da makwabta aka yi zama wuri ɗaya, ana shaƙuwa a yi zumuncin da za ta gansu kamar uwa ɗaya uba ɗaya.
To amma a haka halin
yanzu, amma mu yanzu wannan halin da wannan fitinar da muka jarabci kawunanmu da shi, ran ba za mu ce Allah ne ya jarabce mu da shi ba,
mu muka sake halaye.
Yawwa, ba wata abu da yake samu wannan, an ce ma yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, ko ba abin da yake canzawa ga al'umma, ga mutane haske sun canza da kawunansu. To wannan canjawan da muka yi, muka bar Allah, muka ki junanmu, muka ki kawunanmu, to shine yasa haɗawan ya zama wata fitina, ya zama musiba.
An ce wani lokaci ko mata da wani lokaci ɗaya daga ciki za ta ce ita sai ta sai an haɗa, saboda ta ga shi malam Ya'un yana dan filin zagaya yana kai.
To ai kin
san ga jikan gidan ita bai kawo mata ba.
Ai kin san malama, mu mata Allah ya sani, kowa ya san mu da kishi.
To malamai gabaki ɗaya da muka duba maganan nan suke ga kila akwai fa hannun namiji dumu-dumu a rashin zaman lafiya idan an haɗa mata a gida ɗaya, dan da kike kai ga wata ta zuba ruwan zafi, cutarwa da iri-iri, ba kwa ganin hannunku ne ku maza ganin cewa ba a zauna lafiya a gidajenku ba? Wai kun ce idan har suka haɗa kansu ɗin bayan kun kawo su gida, wofa ku ba kwa samun lele, kun fi son ku haɗa kansu ku ta gwara don ku kuke haɗa masifar, saboda kowace ta ringa wato gasar kyautata da nuna cewa ta faɗa.
To alhamdulillah, da farko dai kowane mai gida shugaba ne a cikin gidan shi, kuma babu shugaban da zai so yana tarbiyyantar da ko yana shugabantar mutanen da suke cikin tashin hankali. Amma idan baki manta ba, sabanin yadda malama Hawwa'u Yakub ta faɗi cewa mata na wannan zamanin su ne suke da matsala, a tun fil azal haka suke. sai dai idan baka auro wata ba ai tarihi bai manta ba ko kuma manta ne da abin da ya faru tsakanin matan Annabi Ibrahim alaihi salam wanda daya ta sa saboda kishi ta umarce shi ya dauki daya ya je kai ta kungurmin daji ya juya ya tafi ba su ba mata bane ba zamanin dada ai ba ma kakanni da kakanni ba annabawa da annabawa ma can baya aka yi halin su ne yana cikin zuciyar su masu san kansu ne dukkan abin da ya zamanto an halatta ma namiji mace bata challenge kowanne bata adawa da kowanne sai cewa da akai an bashi daman yayi mace fiye da daya ita kuma ba a bata wannan daman ba kamar da dazu malam ke cewa yana daga cikin kishi mata so wannan ma kishi ne dan haka babu wani abin da zaka yi da zai zamanto ya daidaita a gaban su sai dai kamar yadda na fadi hada mata yana da fa'ida yana da rashin fa'ida kamar yadda tun fil azal mata biyun ma suna da fa'ida koko akasin haka amma ba akasin zaka duba ba wanda yafi rinjaye a gaban ka shine zaka duba domin mata dayan ma ya aka kare wani zaka ganshi mata daya gare shi yana tafi akan cice yana surutu saboda siyarta wani kuma zaka ganshi hudu gare shi lafiya nau dan haka shawara ta ga mata shine in ma suna hade in ma ba su hade su san dai wani abu daya shi fa namiji talauci baya hana shi kara aure kirkin mace bai hana shi kara aure zai ce ma kai tunda ma na ji dadin aure ma barin kara rashin kirkin mace bai hana shi kara aure sai ce mata ma ta bakin malam bari ki gaskiya sai kawo mata da yara idan ko ta alheri ne sai ce jadada wannan to da nufin fa zai kawo mata alheri dan ya kara jin dadi dan haka cewa maza su ne suke asassara wani abin nan dama shi abin nan kowa shi laifi tudu ne sai ka hauna ka dan ka hangona wani da zara an samu matsala za ku kuma a ce kuma ai namijin ne bayan kuma shi ne fa ake hanawa zaman lafiya
kuma da awwal baka ganin kamar rabawan zai fi alheri fiye da hadawan
a gaskiya bismillah wannan halin da muke ciki rabawan zai fi zama alheri fiye da hadawan amma fa kada masu sha'awar kare aure su dauka ina musu hasada ni shawara nake badawa
don samun zaman lafiya
saboda gaskiya akwai matsaloli da dama a bangaren mata amma na ba wa ƴan uwa na maza ne sabbi makamin ahanci wallahi rashin adalci shi ya jawo mata suka zame su kuje daga wasu ba laifi bane ka kara aure daga ɗaya zuwa biyu har kudi kamar yadda shi ta ce maka amma fa in har ka kuskure igiyar adalci tsinki a hannunka to ko ka mu rukun zuciya tsofaffi daga bayan ka
kamar ya
domin abin da yasa akwai lokacin da gidan zai fakar hanka akwai lokacin da gidan zai fakar hanka a lokacin da kake ganin in ta kuskure ta ma magana za ka iya gaggaya mata ka kanka sake ta sai ta dunkule abin sai ta hada ka gaba da abin da ka haifa
kai kuma lokacin kayi taushi
lokacin kuma kayi taushi yaran sun taso sun mai da kai abokin gaba su in ma ba su gudu sun barka a gidan ba to karshen ta sai kaya kamar ba yanka bane
wato kaman ba za ka more su ba
saboda hadin da aka yi wannan kuma ya shafi halin ka ne na baya
Madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1 202 205 2655 to madalla masu sauraron mu mun sami kiran mu na farko da wa muke magana
ina magana da injiniya mai gero makeri kwanta kuma jihar Niger
muna jin ka injiniya yau dai ka ji maudu'in namu akan hada kishiyoyi zama gida daya
wallahi da cikin mota nake ma ina hanya zuna kawo sifawa zan je gida so kudu an yi masa wayayen mama na Allah wa razuwa
to Allah ubangiji ya ji karrai
nan gida ga lulu
to Allah ya ji karrai yau maudu'in namu
ina cikin mota zuna ina nan garin Sibawa don ko isa cikin garin Sokoto ba
to yau
Allah ya maman yayin mama na rasuwa
to Allah ya ji kanshi da rahama yau dai ka ji maudu'in namu muna
yana muku wata alheri
to mun gode injiniya da wannan kira naka to kiran mu na gaba da wa muke magana
Bashir Tela ne daga layin Nawika nan cikin garin Lafiyan Bari Bari jihar Nasarawa
muna jinka
to a hakikalin gaskiya kamar da zai malamai a zaure suka tattauna zaurewa ne take kai ga namiji hada mata ko da tsohu a gida daya amma inda hali da wadata to a raba sun yana da kyau kuma kowane bangare yana da alfanun shi hadawo yana da alfanun shi rabon yana da alfanun shi amma na fi ganin a ce ana tare zai fi saboda yara su san yan uwansu a samu tarbiyya bai da mai magana dai Bashir Bello ne daga nan lafiyan bari ga jami'an Nasarawa tashi lafiya
to mun gode da wannan kira naka Bashir Taylor sai kiran mu na gaba da wa muke magana
kuna magana da Awwalu
muna jin kamalan Awwalu daga ina
yawa so daga garin Katagun kalamar hukumar Katagun jihar Bauchi
yau dai ka ji maudu'in namu me zaka ce akai
to ni abin da zan ce a nan du namijin da Allah ya nufa da mata biyu dole ya dauki adalci a cikin zuciyarsa saboda haka adalci shine zai jawo miji shine yake da haƙƙin zama da mata biyu saboda haka idan mutum ya yi adalci to wani
muna jinka malam Awwalu
yawa karshen maganar shi ne idan miji ya gyara mata to wannan aikinsa ne idan ya bata aikinsa ne wannan shi ne maurihi na da nagin ke sanar da
to mun gode da wannan kira naka daga jihar Niger da wa muke magana
Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a cikin jihar Niger
barka dai malam Ibrahim yau dai ka ji maudu'in namu me zaka kara akai
na ji maudu'in naku gaskiya kun kawo magana mai muhimmancin gaske amma ko mahaukaci ya san ka hada iyalin ka guda daya shine mafi sauki gare ka kuma shi mafi ala gare ka kuma shi zaka kasance adalci a kai amma mun idan suna rabin nan a tsakani da Allah duk ya kokarin ka to sai an ga kasawa ka wani bangaren don saboda haka ina kira ga waɗanda suke da ra'ayi irin wannan to ba abinda ma ya kamata ya cancanta bane ba ku hada su a guɗe shine mafi sauki gare su ra'ayi na kenan mai wancin hura mai gode akin ba
to mun gode da wannan kira naka daga jihar Kwara da wa muke magana
assalamu alaikum warahmatullah mai magana Jallo Garba na wasu Sokoto a Najeriya daga nan jihar Kwara
muna jinka
hada mata wuni guda to duk da shari'a ta hana to gaskiya amma hada su da yake akwai uzuri gaskiya babu wata matsala ko ni dan idan aka hada su wuri guda gaskiya za su iya taimakon juna musamman ma ko da wata lalura ta rashin lafiya ta wado gogana kula da wannan gogana kula da wannan idan bai ga adalci gaskiya hada su wuri guda sai da wata matsala ko ni mai magana Jallo Garba ina Sokoto Najeriya na gode daga nan fara
to mun gode da wannan kira naka sai kuma kiran mu na gaba da wa muke magana kuma daga ina
sunana Ahmad Sule
muna jinka daga ina
yawa hello
muna jinka
okay to abin da zan fada wannan maganan dole ne mu yi la'akari da addini da yin da maganan addini you know ai wannan ne wata hada su wuri daya saboda kara dunkun zumunci yaran wuta kuma yaran wuci kuma kasan ana aure saboda samun aljanna ita kishi yes akwai shi amma ana so ne a san cewa kishi ne zama na kishi na son miji ne a ce wacce ga ta fi so mijinta sannan kuma kishi ta ce kuma in kai hakuri to hakuri insha Allah in kai hakuri zama da ƴan uwanta aljanna zai zama na ta bayanin da zan kara kenan insha Allah
to mun gode da wannan kira naka sai kuma kiran mu na karshe a gurguje daga Maiduguri ko zaka dan rage akwatin rediyon ka
na rage ba
to muna jin ka a gurguje me zaka faɗa mana a maudu'in namu na yau
a gurguje yana da kyau duk wanda zai yi mata biyu kasancewar ya mallaki gurin da zai ajiye su saboda hada mata guri daya yana dan kawo
muna jin ka to kamar dai mun rasa na Maiduguri
alo assalamu alaikum
wa alaikum salam da wa muke magana
dan jiya na umma mala arena shugaban kullu zabi san dogon dutse
muna jin ka da gurguje me zaka ce
inda ra'ayi na ta ga wannan da kuka cewa kamar mutum sha da hali shi a mai mata shi aje yana shi a mata shi aje nan to sabili da kun san wani inda zan mutum da tido yanzu na tido yana da ya da yawa kwarai shike kawo matsala suka iske kanya yan mayan mata su kuma faɗa da amarya na gode gure America ni na mama lari da godon gwamnati a cikin jahoran ni
to mun gode da wannan kira naka masu sauraro anan muka ka karshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti wato Dule Leather's Gresham da abokin aiki na da tattaya na gabatarwa Amina Buhari Auna ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya